Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17-25 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da nomad da dalo da kuma niya muryar Arewa ko kuma VOA Afrik zango 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Muna kuma yi wa al'ummar musulmi barka da sallah. Bayan labaran duniya, za ku ji hirar da muka yi da wata matashiya 'yan Najeriya kan aiki da suke yi tsakanin matasa da nufin shawo kan shan miyagun kwayoyi. Salihu Garba zai gabatar da shirin da rashin tayi wanda a yau zai haska fitila kan matsalar tsadar rayuwa a Najeriya. Suleiman Muni Barma zai gabatar da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar wato ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Yan sanda a Faransa sun tarwatsa wata makarkashiyar kai wani mummunan harin ta'addanci a birnin Paris a kwanaki biyun da suka gabata, inda suka kame wani matashi mai shekaru 15 da ake zarginsa da shirya harin ta'addanci. Kame yaron da aka yi ranar Asabar ya zo ne kwanaki biyu bayan da 'yan sanda suka ce sun kame wasu 'yan mata da ke ƙoƙarin kai hari a majami'ar Notre Dame da wasu wurare. Jami'ai masu binciken sirri sun zargi yaron da cewa yana shirin kai hari da wuƙa a wani wajen haɗuwar jama'a, amma jami'an sun ƙi bayyana sunan gurin da yake shirin kai harin. Labarin kama yaron ya zo ne jim kaɗan bayan da Faraminista Manuel Valls ya ce a jiya Lahadi kusan mutane 15,000 a Faransa ake bin sawunsu saboda ana zargin cewa ana cikin juyar musu da tunaninsu zuwa tsatsauran ra'ayi. Haka kuma wasu 1,350 ana bincikarsu daga ciki har 293 da ake tuhumarsu suna da alaƙa da wata ƙungiya ta ta'addanci. Faransa dai tana cikin dokar ta ɓaci bayan da aka kai mata hare-hare har sau uku cikin shekarar nan, ciki har da harin da aka kai da katuwar mota a garin Nice wanda ya kashe mutane 86, wanda ya biyo bayan wasu hare-hare biyu da aka kai a shekarar ta gabata da suka haɗa da ranar 13 ga watan Nuwamba a kan gidajen cin abinci da mashayin barasa da kuma wani filin wasa, waɗanda a haɗe aƙalla aka halaka mutane 130 a cikinsu.
'Yar takarar shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar Democrat ta Amurka Hillary Clinton ba za ta yi campaign yau Litinin ko gobe Talata ba a jihar California bayan da likitoci suka tabbatar da cewa tana fama da ciwon ƙarƙari. Kwamitin campaign ɗin Hillary ɗin ya ba da sanarwa cewa likitarta ta bincike ta bayan da aka ga tana fama da tari. Likitan mai suna Lisa Badak ta bayar da wannan sanarwar ne a jiya Lahadi bayan da Hillary Clinton ta bar wajen bikin tunawa da harin 11 ga watan Satumba a birnin New York ɗin da ta nemi faduwa sai da aka taimaka mata wajen iya shiga motar ta. Mukarrabanta sun tuka ta zuwa gidan 'yarta Chelsea domin ta samu ta huta. Daga baya kuma an ga Hillary ta fito waje inda aka ga alamun ta samu hutu sosai. Ta rungumi wata yarinya ƙarama a kan titi kana kuma ta ɗaga magoya bayan ta hannu. A lokacin da take shirin tafiya cikin mota, Hillary ta ce, "Na murmure sosai yanzu, wannan rana ce mai armashi a nan birnin New York." Likita Badak ta ce Hillary mai shekaru 64 da haihuwa ta fuskanci wannan matsala ne a sakamakon zafin rana da kuma rashin isasshen ruwa a jikinta. Har yanzu dai jami'an campaign ɗinta ba su sanar da cewa ko za ta soke wasu abubuwan da aka shirya mata na hidimar campaign ɗinta ba. Tuni dai abokin adawarta Donald Trump ya ce Hillary ba ta da ƙarfin jiki da za ta iya riƙe shugabancin Amurka. Wasu magoya bayansa kuma suna ƙoƙarin mayar da rashin lafiyarta a matsayin wata matsala a campaign. Trump mai shekaru 70 da haihuwa ya fitar da wata wasiƙa daga likitansa a shekarar da ta gabata yana mai cewa shi ne mutum mafi lafiya da za a zaɓa ya zama shugaban ƙasa a tarihin Amurka.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Pakistan ta yi watsi da wani kiran da Afghanistan ta yi na neman a batta ta soma gudanar da hidimar cinikayya ta kai tsaye tsakaninta da India ta hanyar barin ita Afghanistan, wacce ba ta da tekuna ta ci gaba da amfani da hanyoyin da suka ratsa ta cikin Pakistan kamar yadda aka shata a rijiyar da aka kulla tsakanin Pakistan din da Afghanistan. Shugaban kasar Afghanistan Ashraf Ghani kafin ziyarar aiki da zai kai New Delhi yayi barazanar rufe hanyar shigar da kaya ga Pakistan idan har ta ci gaba da hana kasarsa damar shiga kasuwannin India wadda ake bi ta kan iyakar Pakistan a shige su. Pakistan wadda ita ce ke baiwa Afghanistan hanyoyi mafi sauki na fita da shigar da kayayyakin da take kaiwa kasuwannin duniya ta jima tana samarwa Afghanistan wannan sauki a dalilin yarjejeniyar bunƙasa harkokin kasuwanci ta APTTA da suka kulla wanda har ila yau ta baiwa Pakistan damar yin amfani dangantakar kasuwanci da makwabta da ita Afghanistan din. Dangantaka Pakistan da abokiyar adawarta wato India tana ƙara ci baya abinda yasa manazar sake ganin yarda da wannan bukata ta Afghanistan zai waya matukar gaske.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu faro takon da hirar da muka yi da wata matashiya ƴan Najeriya Hawwa Hausa Musa da ke aiki da wata cibiya mai zaman kanta da ke da shalkwata a nan Amurka wadda ake kira The Evaluation for Counseling Community wadda ke ba da ƙarfi wajen ba da shawarwari. Hawwa ta fara da bayyana mini yadda ƙungiyar ke gudanar da ayyukanta tsakanin matasa.
Kungiyar aikin da suke yi shine suna koya mutane yadda za su faɗa abin da ke zuciyarsu. Maimakon ajiye abu a zuciyarka ka fitar da shi ka faɗa abin da ke damunka. Wani zai iya ji ya taimaka maka da shawara ko kuɗi ko aiki ko magani ko ma menene ke damunka. Mafi yawanci matasa suka fi ajiye abin da ke abubuwa da ke damunsu a zuciyarsu ba sa iya faɗa don ba a ba mu damar mu faɗa abin da ke damunmu. Yawanci kamar mu daga Afrika ba ma samu mu faɗa abin da ke damunmu ba a jin mu abin da ke shafan mu yake damunmu ba a samu a ciki mu faɗa abin da muke so yanda muke so a yi mana. So abin da counseling din yake nuna shawara ne taimaka maka yake ka san yadda zaka bada shawara yadda zaka samu shawara daga mutane in ka faɗa abin da ke damunka.
To wato ita wannan kungiyar musamman tana aiki ne tsakanin matasa
ba matasa kadai ba ni na fiye na matasa ne da kowa suke da yara da manya da iyaye da kowa suke amma ni bangaren na matasa nake irin duk kuma akwai masu shan kwayoyi suna fada suna samu suna bude baki suce ai ga inda suka samu suka fara sha suka fara irin wannan halin ko kuma ga abin da suke son su yi in kana magana da su irin wannan lokutan in kuna magana za ku gane cewa suna da potential abubuwan da za su iya yi da rayuwarsu mafi amfani maimakon irin abin da suke amma yawanci abin da ke faruwa da su yake hana su ko tsoron bude baki ma kawai su yi magana yake hana su.
To ita wannan cibiyar tana da ofishi a Najeriya ne ko kuwa ya ne ake a same ku ko kuma ku din kuke zuwa ku samu waɗannan musamman kuke aiki tsakanin su?
Eh mu muke zuwa mu same su akwai lokacin da muke kaman listening project kawai mu saurare mutane za mu iya zuwa anguwa mu tsaya da kaman poster butu akai na talk to me wato yi magana da ni kuma in ka sa irin wannan abin wasu in suka gani za su zo su tsaya daga tsayawa in mutum ɗaya tsaya fara magana ya fara faɗa za ka ga mutum na da abin da yake so ya faɗa amma bai samu wanda zai ba shi daman ya buɗe baki ya faɗa abin da ke damun shi ba ko ma yaya ne suna yin kaman meeting taruwa sai a gayyaci mutane su zo in suka zo aka zauna ana irin groups kaman maybe mutane biyu ko hudu suna haɗuwa su zauna su yi magana. Kowa ya samu time za a baka lokaci kaɗan da zaka faɗa kawai ba za a ga maka me zaka faɗa ba kai da kanka zaka fa in ka fara magana sai dinga fitowa kuma ba za a ida za a baka advice ko ba baka shawara ba an dai ji me kake son ka faɗa.
Dala kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Ba za mi wa ba
har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 3:10 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Katuna yanda ka sami kudinka, ka shawuya ka sami kudinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a filin da rashin tayi. Filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hayoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Yau shirin zai mai da hankali ne akan halin da Najeriya da al'ummar kasar ke ciki dangane da tabarbarewar tattalin arziki. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya ji ta bakin wasu akan halin rayuwa a saboda tabarbarewar tattalin arziki. To amma kafin ku ji ta bakin waɗannan mutane, ga kaɗan daga cikin halin da tattalin arzikin Najeriya ke ciki.
Kasar da take a da sahun gaba na karfin tattalin arziki a nahiyar Afirka tana ta fada da laulayin hawa da saukar farashin gangar ɗanyen man fetur a duniya. Stella Adebayo, wata mai sana'ar sayar da curin biredin Larabawa mai dunkule da nama da dankali a ciki da aka fi sani da shawarma ce, a wani gidan cin abinci a Sokoto dake arewacin Najeriya, wacce kuma tuni ta canja farashin dake kan takardar da ake zabar abin da za aka zo ci a shagon abincinta. Wannan na nufin masu zuwa cin abinci a shagon sun yi karanci kenan, ta haka hawa da saukar farashi a Najeriya yake shafar kwastomomin kayan masarufi. Adadin kasan hauhawar farashin a yanzu ya kai kashi 16.5 daga watan Yuni, wanda haka ne mafi hauhawar da aka gani tun daga shekarar 2005. An yi tsammanin tattalin arzikin zai cimma koda kaso 4 daga cikin 10 a kwatar farkon shekarar, a kuma sake samun kwata da za ta biyo baya. A farkon watan nan ne dai asusun bada lamuni na duniya ya ce Najeriya ta rasa matsayinta kasancewarta ta daya a tattalin arzikin nahiyar Afirka, ta yadda Afirka ta kudu ta doke ta. Babban matsalar da ta ja haka shine faduwar farashin danyen man fetur. Daya daga manyan matsalolin da Najeriya take fuskanta shine matsalar yan ta da kayar baya, irin na yan tsagerin nan na yankin Niger Delta mai arzikin man fetur, inda abinda ake hakowa a rana da ya gangar miliyan 2,200 ya ja baya zuwa ganga miliyan 1.5 a rana. Sai kuma wata komadar da ta hada da karancin hada-hadar kudaden ketare, wanda da su ne masana'antun kasar ke takama wajen sayan kayayyakin masarufi daga kasashen waje.
In kana da shi ana tare da kai, in baka da shi ba mai shawara da kai malam. Ibn Allah talaka bawan Allah, bawan Allah talaka bawan Allah. In kana da shi ana tare da kai, in baka da shi ba mai shawara da kai malam. Bawan Allah yawa, bawan Allah talaka.
Haka ne, su kuma jama'a me suka ce ga tattaunawar da wakilin sashen Hausa Mahmud Kwari ya yi da su.
Ni sunana Abdurruf, wasu na kira na mijin biza.
Wai gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tattalin arzikin Najeriya ya komade, ya kare. Ka yadda?
Gaskiya ba zan iya yadda ba, amma kuma zan iya yadda. Talaka ne ya kare, amma su suna samun kuɗi, don muna jin biliyoyin da suke samu amma ban magani a ƙasa. Su mun san suna arziki amma mu muna cikin wahala.
Kaman ya
yau, saboda in a cikin mutum miliyan 10 da ƙyar 500 suke ci sau uku a kullum, sauran kullum sai sun fita suke nemowa rayuwar tsuntsu suke, wasu ma rayuwar jemage. Jemage ne ke ci sau ɗaya, tsuntsaye kuma sauran sai sun fita su nemo su kawo ‘ya’yansu da matansu su sake koma su kawo na rana sake koma, to su suka fi yawa. Amma gwamnati kullum muna jin suna magana biliyoyi, ba ma miliyoyi ba, biliyoyi. Kaga ba za mu yi da arzikin sai a kare ba, kuma kullum a jikin talakan suke tatsa. Talaka abin da ake so a taimaka masa a fito masa da abin da zai ci, shi kawai dame shi. Amma yanzu an ki ga hanyoyi.
Ai kana magana ta fito, a fito mata da abin da ci. Ita gwamnatin ta ce babu kuɗi, tattalin arziki ya koma ne.
To a sa talakan su shigo da abincin mana. Ai suna da hanyar da za a taimakawa talaka. Waɗannan kuɗaɗen da suke faɗa su yi order abinci, ba lalle a ba talaka kyauta ba. Ai masa sauƙi ya biya,
yanzu me kake so ai?
Abin da muke so mu yi ai mana mu talakawa inda an yadda talakawa ne mu kuma yadda mu talakawa ne a fito mana da abin da zamu ci. Ayo mana oda mu hada da nama na gida sai na gida ya arha domin da wani waje da na gwamnati. Duk abin da za a samu fa a waje a gida in dai ba daga gwamnati ake samuwa ba suke shigowa da shi na gida ba inda za shi.
Amma gwamnatin nan ta ce tana aiki tukuru dan shi talakan da kake magana da irin ka dan ya ji dadi.
To sai mu gani a ƙasa, amma mun mu gani ba faɗa ake.
Yanzu duk wannan maganganun da suke kawo bayanai da ƙarin haske da sharhi, kana nufin ka ce har yanzu ba ku kai ga gamsuwa ba?
To ai kullun abinci sama yake, kullun ya za a yi zamu gamsu inda ƙasa yake yi kullun. Yanzu fa a yau din nan sai ka auni masara 440.
Nawa kake samu a rana?
Ina samun 350, 200, 500. Ba yadda za ka fito ka samu abin da za ka ci a gidanka, sai dai Allah ci da kai.
Wai a lokacin ka zaɓi wannan gwamnatin?
Gaskiya ni bai zaɓe ba, rabo na zaɓe tun shagari.
Me sa?
Saboda na san duk haka suke. Kar ma in zaɓe a zo a ce da ni wai akwai wani abu wanda ni ba da gudunmawa, Allah ya tambaye ni ranar kiyama. Saboda haka ba ruwa na dai. Na san dai akwai haƙƙina akan hukuma.
Wai in aka tambaye ka aka ce yaya tattalin arzikin nan na Najeriya da gwamnati ta ci za ta kawo canji, zai daidaita misali har kai talaka ka ji daɗi, me za ka ce wa shugaban ƙasa?
To sun faɗa, amma dai gaskiya mu taimako inda ba daga Allah ba mun da mu bana sare da su. Ga abin ana faɗa rarra, amma har yanzu talaka bai san me ake ba.
Sunana mun tare a kobo mai katako. Shin ni tambayar kana mun tambaya, ni kuma ina so in ma tambaya, shin wai meye ma tattalin arziki ne? Me ake nufi da tattalin arzikin ƙasa?
Kamar yaya?
Yawwa, to ni na ga masifa ne da bala'i tunda muke a rayuwar duniya ba mu taɓa ganin irin wannan karan ba. Kuma kullum kowane shugaba ce yake yana ƙaunar talaka. Ina ƙaunar take a gun talaka da ake ma? Mu ba mu san wani tattalin arziki ba, su suka sani domin su suke jin daɗi, su suke cikin ni'ima. A halin da ake ciki ba wani talaka da yake iya ci da kansa ma bare ya ci da wani. Saboda haka in tattalin arzikin ƙasa yana nan, talaka ya sani, in ma baya nan talaka ya sani. Mu dai yanzu na san akwai gidan da na makocina da ya sati bai towo ba. Ina maganar tattalin arziki? Ba wani maganar tattalin arziki. Su suka sani, su suke morarsa.
Yanzu tunda an sun yadda cewa ya kare, kuma gashi kai ma kana ambata abin da ya tabbatar da karewar tasa, tunda ɗaya daga ciki shine gazawar mutum ya ci abinci sau uku misali a rana, me kuke so su yi?
To mu abin da muke so su yi su dubi Allah da manzansa, duk yanda za a yi a samu sauki a bi. Jiyan nan ina zaune nan, wani waya ƙauyensu yake tambaya nawa ne farashin shinkafa, aka ce ma 350, amma mu anan gaya muna sayan ta 850, ta Hausa ba ta gwamnati ba, 850 muke saya.
Amma gwamnati ta ce tana yin aiki tukuru don ganin cewa al'amura sun daidaita, tunda dama ta ku talakan ku kuka zabe ta, ta yi muku kuma alƙawari.
Talakawa mu muka zaɓi gwamnati, kuma mu ko gobe Buhari ya tsaya muraimar kyakkyawan zato za mu zaɓe.
Amma kuma gashi kana kokawa a hannu guda, kuma ɗaya daga cikin abubuwan kuma da suka sa ka zaɓe shi ta yiwu don a sauƙaƙa rayuwar ne.
Duk wannan halin da ake ciki ni ba na jinginawa Buhari laifi gaba ɗaya, domin ina na fi tunanin gwamnatocin baya da suka zo suka wuce, su suka ruguza ƙasa ya zo ya tadda ƙasa a cikin halin wahala. Yanzu na fi ɗorawa mashawartansa laifi, ba sa ba yi shawara ta gaskiya. Watan nan nasa wanda duk yake zargin yana mazaban ƙasa ya yi waje da shi, domin mu talakawa har yanzu ba mu daina sansa ba, sai dai in abu ya kai munzalin yanda za mu haƙura mu canja wani.
Kamar ya munzali?
In ya ɗin wahala ta yi wahala ta ƙi ƙarewa, ai dole mu ƙyalehi mu nemi wani wanda muke ga zai kawo mana mafita.
Gaskiya mu kira za mu yi ga shugaban ƙasa, akwai wasu masu ba shawarar da suke ba shi, muddin ya ci gaba da amfani da wannan shawarar to akwai matsala. Dalili da ya sa yanzu a Maiduguri, kamar yadda muka samu labari, 'yan gudun hijiran nan suna cikin wani yanayi na rashin abinci, wanda kamar yadda mun samu labari a cewar ƴan gudun hijiran nan suna mutuwa saboda yunwa. Na ɗaya kenan. Kuma na biyu, muna kira ga Buhari kamar yanda ya ce zai ɗauki ma'aikata ya yi alkawari, to muna fata a bi jihohi 36 da muke da su a ɗauki ma'aikata domin matasa su samu aikin yi wannan gwamnati ta ci gaba.
Kana magana gwamnati ta ɗauki ma'aikata, kuma ita gwamnatin ta ce tattalin arziki ya kare, idan aka ɗauke su me za a ba su?
To ai abinda za a ba su, tunda yanzu gwamnati ta yi magana akan noma, tallafin nan ya kamata a sako da shi tun daga sama har ƙasa domin talakawa su haɗu da wannan tallafin su yi noma. Alhamdulillahi a bana mun samu cewa damuna ta yi kyau, duk da dai taki na gwamnati bai shigo ba, amma Allah ya zubo da taki daga sama, saboda haka an samu abinci isasshe a ƙasa. To wannan yasa muke fatan shugaban ƙasa a baɗin Allah ya kai mu ayi tanaji na tallafawa manoma tun daga sama har ƙasa, ba iyaka na sama ba.
Sunana Ibrahim Ilimi, Ibrahim Law Ibrahim Ilimi. Madalar tattalin arziki kwarai da gaske ta shafi abin da nake, domin ina harkar fenti, don yanzu mutane ba ma can wannan suke ba, saboda maganar tattalin arziki magana ta kayan abinci ake. So amma alhamdulillah mun ji gwamnatin tarayya ta hana, za ta hana shigo da fenti daga wasu daga ƙetare, kashashen ƙetare, domin a inganta namu na gida. Muna farin ciki da yin hakan 100%, domin samun yalwatuwar arziki ne ta ɓangaren harkar sana'armu, especially wanda suke production. Domin ni kaina ina, in Allah ya bani dama, ina da damar da zan yi production din. Matsalar capital shine kawai matsalar mu.
Baka da jari?
Ban da jari.
Mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji abin da masana suka ce akan wannan matsalar. A halin yanzu kuwa, a madadin waɗanda kuka je muryoyinsu, musamman wakilin sashen Hausa a Kano, Mahmud Ibrahim Kware, da Chobahiro Diodune, wanda ya daidaita mana sauti, ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
To a gaida Malam Salihu, ga Suleiman Muni Barma da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun Jamhuriyar Nijar a wannan mako.
Karnin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar Le Vanaman, wacce ta ruwaito labarin da ke cewa an bankaɗo wata ƙungiyar manyan masu fataucin miyagun ƙwayoyi a Nijar. Jaridar ta ce majiyoyi da dama sun sanar da ita cewa wani ɗan majalisar dokoki na wata jam'iyyar ƙawancen jam'iyyun da ke mulkin Nijar ya ɗanɗana kuɗa sosai a ƙasar Mali, bayan da wata takaddamar shugabanci ta ɓarke tsakaninsa da wasu gaggan dilolin da suke haraka tare, waɗanda kuma sanannu ne a yankin Sahel, in ji jaridar. Wace ta ce da kyat aka sasanta wannan rikici, bayan da ɗan majalisar ya ba da ƙanansa a matsayin jingina. Wannan na faruwa ne a wani lokacin da wasu suka yi awon gaba da Muhammad Hassan, wanda ɗan harƙalla ne, bugo da ƙari tsohon mai ba da shawara a fadar Prime Minister Niger, kuma wakilin al'ummar Tubawa a yankin Agadez, in ji Le Vanaman. Jaridar Le Republican ta ruwaito cewa ministan ma'adanan ƙarƙashin ƙasar Niger, Omar Hamidu Chana, ya bayyana aniyar faɗin gaskiyar abin da ya sani dangane da batun cin hancin da ake zargin wasu manyan jami'an ƙasar Niger sun karɓa a hannun ɗan ƙasar Gabon ɗin nan, Samuel Mebian, wanne hukumar bincike ta ƙasar Amurka FBI ta cafke saboda zarginsa da cin hancin wasu jami'ai a ƙasashen Niger, Guinea da Chad. Sanarwar kafa ƙungiyar 'yan tawaye da wasu 'yan ƙabilar Tubawa suka bayar a baya-bayan nan na daga cikin muhimman batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin jaridun ƙasar Nijar a wannan mako. Jaridar Lanketer ta ce mutumin da ya fito a matsayin jagoran wannan ƙungiya, Adam Chaki, galibin 'yan Nijar ba su san shi ba, amma yana ta barazanar amfani da makamai don neman biyan bukata. Mu ƙarƙare sharhin jaridun na wannan mako da labarin halin da aka shiga a birnin Yamai sakamakon rusa shagunan 'yan kasuwa lamarin da ya haddasa wa 'yan kasuwa asarar dimbin dukiyoyi, wato dai talauci da zaman kashe wando, sun sallama wa waɗanda abin ya shafa, in ji jaridar Le Horizon, wacce ta ƙara da cewa idan wani ya ƙika da wani sai wani ya soka da kwana, kamar yadda wani wanda ya gina sabuwar kasuwa mai zaman kanta a birnin Naye Mai ya ce da 'yan kasuwa ya ba su dama kowa ya kama shago ba tare da biyan ko titi ba har tsawon watanni 6 cir. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Mai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Sule, sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Sabiu Sidu jamhuriyar Niger, mazaunin Accra Ghana. Ina isar da sako na akan musulman duk duniya da hawan arfa lafiya, kuma ina ma musulmi barka da sallah na duk duniya da fatan a yi sallah lafiya.
Assalamu alaikum, mai magana Ibrahim Ali Alhaji Wada ɗan Sara, mazaunin garin Accra Ghana. Ina yi ma ƴan uwana musulmin duniya gaba ɗaya barka da sallah babba wadda ta layya. Allah ya maimaita mana, Allah ya gwada mana tabbata lafiya. Assalamu alaikum VOA Hausa, mai magana Muhammad Yaro daga Alizongo Kisi jihar Oyo. Anya kuwa Buhari ya san halin da talakawa ke ciki, wallahi talakawa suna cikin tsananin jadar kaya. A ce mutane su yi hankuri su hankuri kai yaushe, to Allah Buhari ya take taimaka a kawo ƙarshe wannan matsala.
To madalla, kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai.
‘Yan sanda a Faransa sun tarwatsa wata maƙarƙashiyar kai wani mummunan harin ta'addanci a birnin Paris a kwanaki biyun da suka gabata, inda suka kame wani matashi mai shekaru 15 da ake zarginsa da shirya harin ta'addanci. Kame yaran da aka yi ranar Asabar ya zo ne kwanaki biyu bayan da ‘yan sanda suka ce sun kame wasu ‘yan mata da ke ƙoƙarin kai hari a majami'ar Notre Dame da wasu wurare. ‘Yar takarar shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar Democrat a Amurka, Hillary Clinton, ba za ta yi kamfen yau Litinin ko gobe Talata ba a jihar California, bayan da likitoci suka tabbatar da cewa tana fama da ciwon haƙarƙari. Kwamitin kamfen ɗin Hillary ya ba da sanarwar cewa likitarta ta bincike ta bayan da aka ga tana fama da tari. Likitar mai suna Lisa Badak ta bayar da wannan sanarwa ne a jiya Lahadi, bayan da Hillary ta bar wajen bikin tunawa da harin 11 ga watan Satumba a birnin New York, inda ta nemi faduwa sai da aka taimaka mata wajen iya shiga motarta. Ƙasar Pakistan ta yi watsi da wani kiran da Afghanistan ta yi na neman a batta ta soma gudanar da hidimar cinikayya ta kai tsaye tsakaninta da India, ta hanyar barin ita Afghanistan ɗin, wacce ba ta da tekuna, ta ci gaba da amfani da hanyoyin da suka ratsa ta cikin Pakistan, kamar yadda aka shata yarjejeniyar da aka kulla tsakanin Pakistan ɗin da Afghanistan. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani, kafin ziyarar aikin da zai kai New Delhi, ya yi barazanar rufe hanyar shigar da kaya ga Pakistan idan har ta ci gaba da hana ƙasarsa damar shiga kasuwannin duniya, wadda ake bi ta kan iyakar Pakistan ɗin a shige su.
To a gaishe ka masu saurare, nan za mu kammala shirye-shiryenmu, sai kuma can da la'asar ku ji mu da wato abokan aikinmu da waɗansu sababbin shirye-shiryen lokacin da za a gabatar da kashi na biyu na gaishe-gaishen fatar sallah. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryenmu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirye-shiryen, da kuma Solomon Abo da ya taimaka wajen harhaɗa shirin da Bada Umarni, da ya ce mu gaida amaryarshi wato Amina Kasim, sai kuma shi injiniyanmu Charles Alheri ke muku fata alheri a cigaba da shagulgulan sallah lami lafiya da alheri.